كأنه يألمه كا الله نكيني نرقى بروتكا تهتم ويبا كودا مها تنبيا نكيدا
aka ce in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa, me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujerar ba? Me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza kai retiring daga siyasan ba?
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuncin matasa domin nazarin yadda za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Yau ma muna tare da
Luka Fante, malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ce mai suna Mary Marcus, matashiya ce.
Kamar Jibrin kamar shirin siyasa.
To, ina muku barka da zuwa wannan zauren. Jagora tattaunawar Zainab Babaji ta tambayi matashiya Mary Marcus yadda take ganin wannan doka za ta yi tasiri har a samu matasa su tsaya takara a zaɓe su. Sai ta bayyana cewa
a matsayina na matashiya, in ana duba a ce lalle ana so matasa, mu ma mu sa hannu. Ai, zaben ma ko tsaya takaran ba wai an bar shi wai sai maza ne kawai su tsaya takara ba, har da mu mata ma ana bukata mu ma mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa. To, amma a duba a ce wai ni ina nan a matsayin matashiya, bisa ga bayanin da Babacir ya yi, yanzu a haka zan siya a matsayin ina neman takara, yar takara, aikin me nake yi amma ina harkokin siyasa? Kudin nan da domin dauki takardar nan kawai, zan samu wannan kudin a ina in bayar? In dan zai iya yu har a da gaske wannan doka da aka fitar har a shugaban kasa ya sa hannu domin a gani an yi da mu ma matasa, to in za a taimaka mana lalle ne sai a rage wannan kudin. Bayan an rage wannan kudin, kin gani mu matasa za mu iya mu sa hannu a cikin harkokin siyasa, domin ba kudin form kawai mu za mu biya ba, akwai wasu kashe-kashe, akwai wasu abubuwan da ana bukata a gare mu mu ma mu yi. Sa'ali nan kuma zai yi kyau in an sa matasa a harkokin siyasa, in an yarda matasa sun sa kai dumu-dumu a harkokin siyasa. Me yasa na faɗa haka? Domin shugabaninmu da su riga sun yi shekaru, wanda ma in a ce ma a bi aikin gwamnati ya kamata sun isa retirement, sun kai retirement age wanda ya kamata a ce sun huta. To, aikin in ana son a ci gaba, in ka yi ka sauka ka ba ma wani ya yi, in ka taka rawanka, kin taka rawanki, ni ma na zo na taka rawa, za a gani wanne ne ya yi. In ma bai dadi ba ma, ai ba mu dade ba, za ka kauce, wani zai zo ya yi. Komin yaya dai kamun nan dai akwai gefen da dai za ka yi a ji dadinka, akwai gefen da za ka yi ba za a ji dadinka ba a matsayinka na shugaba. Kuma in kana so ka kuma san da cewa shugabancinka ya yi kyau, to wanda ka shugabance su ka ba su wuri su ma su yi shugabanci, ka gani ko gaskiya abin da kai ka yi ya iya ya taimaka wa rayuwarsu, ko sun iya samu cin moriya, sun iya samu karuwa. Kamar iyaye ne kina koya wa yaro ga abin da zai yi, amma baki ba ma yaro yayi abin da ya kamata ba, yayi abin da ya kamata bisa ga kwais wanda kika yi mishi. Ke dai kawai kullum yaro ne zai abu, kina so kike bashi ra'ayin kanki ko ka babai ba da ra'ayin kanki, to ba yanda zaka yi ka san da cewa yaro nan ya iya ya dauki kwais wannan da kai, sai dai ka bashi zarafi, yayi kana kallo kana zuba ido ka tabbatar ko yaron nan yayi amfani da kwais wanda kai mishi.
To, kina mace kuma sau da dama ana ganin kaman mata iyaka akan yi amfani da su lokacin zaɓe ne, don idan kika tafi rumfan zaɓe za ki ga yawanci mata ne suka shigo su yi zaɓen nan, amma su ba sa shiga domin su yi takara domin a dama da su. Idan kika duba majalisar dokokin jihar Plateau za ki ga kashi kusan za a ce 80 ko kuma 90 maza ne, mata ba su wuce biyu ko ɗaya ko biyu ba a cikin abinan. Kina ga kaman wani ƙalubale kuke fuskanta da yasa ku ba kwa shiga a dama da ku a harkan zaɓe siyasa ko a zaɓe ku, ba wai ku dai ku je ku yi zaɓe ku goya ma maza baya ba?
To, ɗaya daga cikin ƙalubalen da muna fuskanta mu mata da yasa za ki gani a ko ina kika je kowane majalisa kin duba za ki ganda cewa ana karancin mata, da wuya a samu kashi 20 a ce mata suna nan a kujera. Dalilin an duba ana gani mu a ta nan Afrika ana ganin ke mace dai kaman baki da yanci da zaki yi gaba. Shi yasa mun gode Allah ya taimaka a yau ana iya tura ɗa mace makaranta amma da ana gani ai ke zaki yi aure ne. So zaki je ki karasa a gidan mai gidanki babu ma riba. A matsayin iyaye su tura ɗa mace zuwa makaranta. To in an koma harkokin siyasa ana gani ke ɗa mace ke na mace me zaki zo ki nuna mana bayan da mu maza kina a kalkashin mu. To sai in ce ko wani dagan kai ne ko ya ne wanda mazan suna ji turawa sun ce he is full of himself. Mutum yana ganin ni na isa ni na miji ne ko a gida ke mace kina kalkashi na. So ya zaki zo ki saya takara da ni. Kuma an duba kuma shawarwarin da mata na bayar gaskiya yana taimakawa. So daya daga cikin kalubalen da muna fuskanta kenan. Kuma yana mun sa hannu a harkokin siyasa. Ana ga yaushe zaki duba iyalinki, gidanki. Ke mace ne, kina da aure, kina da ƴaƴa, kina da mai gida. Zaki yi yaya zaki duba ki gani kin biya bukatun gidanki, kin biya bukatun harkokin siyasa. So a hakan tun ke baki bude baki kin ce da cewa zai yi miki nauyi ba zaki iya ba. Wani ya riga ya zo na ya kamala da cewa ai ke mace ce ba zaki iya ki ba.
To Mr. Luka Fanfe barin dawo wurinka. Akwai matsaloli da su matasa karan kansu suke haddasa ma kansu wanda baya ba su daman shiga harkokin wannan siyasa. Me kake ganin ya kamata su ma matasan su fara yi ma kansu kafin su samu kafa wanda za su ci gaba da harkokin siyasa?
Eh to kamun ma a yi maganar matsalolin da su matasan suke fuskanta a Najeriya ya kamata ne mu kuma gane cewa yanda muke yau in kika duba matsalolin da suka addabe matasan a Najeriya a ce dai gaba daya a Najeriya zaki ga akwai ishu na talauci a kasan nan. Yau ana maganar talauci Najeriya ce wata kasan da yau ake magana is the most poorest nation in the world a yanda ake magana yanzu. Kin ga yanzu in kika yi maganar jahilci zaki samu matasa mafi yawa wanda su din nan ake amfani da su. Su wayannan yan siyasan shi Jibril Bancir ya yi magana cewa a matasan da ake ce a yi da su din ko kaman shi din ma yanzu hakan da yace da ƙarye ya cire miliyan 7 ya je biya ayin kika tambaye shi shi ma matashin nan da yayi aiki yayi da ƙarye samu wannan kuɗin. To ki yi tunanin wayanda ma ba su da aikin a ce za su shiga siyasa. Kin ga dai akwai matsalan talauci a ciki akwai kuma jahilci yanda mafi yawan su sun fito su bi popin akan su fi su bi ma matasan su mara musu ba tunda ba abinda za su samu a gurin. Kin gani wayannan matsaloli ne. To amma kuma ba mu iya mun gane wani abu a kasan nan ba. Su waye ne matasan a yanzu haka in kika duba yanda aka ce ai a kundin tsarin Najeriya aka ce matashi mutumi ne wanda daga shekaru 18 zuwa 35 amma kuma in kika je wasu farnonin aka ce yau an yi wato abinda ake kiran shi bautan kasa NYSC zaki ga cewa wanda ake barin su je matasa ne daga shekaru 18 zuwa 30 in ka kai 31 ma ba za ka je ba. Kin ga kin ya nuna cewa a cikin dokokin Najeriya ma bamu iya mun sa yanda matasan za su samu karfin gwiwa su ce za su shiga cikin siyasan ba. In kika je farnin wajen aiki wato neman aiki matasan mafi yawan da suka gama makarantu in kika je kika gansu abinda suke a cikin al'umma yanzu abin tausayi ne. Yawancin su sai da ƙarfi ke neman su ciyar da kansu. Kin ga hakan ba za ki iya ibe wa'annan matasan ki ce musu a'a to ku zo dai a shiga a koka da ku yanda ake da sauran ba don akwai talauci akwai jahilci akwai abubuwa da yawa da suke cikin
wannan. Kuma wajen aikin ma sai kaga a ce idan ka wuce shekara 35 ba za ma 35
to me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi retiring daga shi siyasan ba. Amma kin ga wannan aka ce to in ka kai shekaru 40 sama zaka iya nema kujerar shugaban kasa. Me yasa ba za a ce in ka kai shekaru 70 bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba?
Kana ganin doka ne da ya kamata shi ma
ya kamata a ce akwai doka haka. A gani na dai wayannan matsalolin su ne. Amma kuma ya kamata mu gane cewa akwai wasu matasan da aka ba su dama a cikin farnin siyasan wanda a yanzu in kika je kika ga yanda suke gudanar da harkokin gwamnati ba adalci a ciki.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji shawaran matasan da sauran ƴan uwansu da suke ganin idan sun dauka haƙarsu za ta cimma ruwa. Yanzu a madadin su duka da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe.